العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم تمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تلا ربا أكو غوات رمضان ألف دريه دولة 30 دبقوي وتتيري ريد تفت غوات يونيو شكرا تدوبو بيود بوم شاشدة. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani. Har yanzu muna nan cikin tafsirin sura ta 7 a cikin Al-Qur'ani, suratul A'raf. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna. Jiya mun kwana akan aya ta 187 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin sa'in sa tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mushrikan Quraishawa. Annabi alaihi salatu wa salam ya ba su labarin sa'a tashin alqiyama, a don haka sai suka matsa sai lallai annabi alaihi salatu wa salam ya ba su labarin yaushe ne za a tashi wannan alkiyama. Har ma suna cewa ka sani amma ka ki ka mana bayani. Shine Allah yake cewa yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, wato suna tambayan ka kamar kai ka ce kai ma ka tsananta tambaya har sai da ka gano, ko kuma kamar kai ka ce kai ka san san da za a tashi alkiyama. Shi yasa masu iya magana suke ce فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به طيب أسعد. وتو الحفاوة شيني سنة أبندا مسن يمتع بي واندا بي سنشي بحي يغانو سنة تسيمو كيبا يعني دي جملة باب وان دي سن لوكة دا القيامة ذات الأيو كوما بايا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فتا أولا ريد داما yana cewa sanin ilimin tashin alkiyama a cikin wato kalmomi ne guda biyar a cikin aya ce karshen suratul Luqman, inna Allaha 'indahu 'ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taktibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Abubuwan nan guda biyar a duk duniya babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sanin tashin alkiyama, saukar ruwa, ba mamaki ka ce to ai masana suna iya cewa za a samu damuna ko kuma damuna za ta iya kasawa, wannan ba shi bane sanin gaibi. Abinda ake nufi da sanin saukan damuna, ka ce ruwan zai sauka, za a samu kimanin zuba kaza, sannan zai sauka a wuri kaza da wuri kaza, zai kuma yi awanni kaza yana zuba, sannan zuwa lokaci kaza ya dauke. Babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Domin kana iya ganin a tudun wadar ruwa na sauka amma a riga ka babu, ko kogi shiyar haka ka baro riga su an zuddar ruwa ka zo tudun wada kaga babu wani abu. Amma shi masanin ilimin wato taurari ko kuma yanayi zai gaya maka cewa akwai yanayin da ruwa zai sauka, amma ba zai iya baka shi ba a sane, wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Haka mahaifa, babu wanda ya san abin da mahaifa za ta sauke sai Allah subhanahu wataala. Yanzu kana iya cewa to ai yanzu technology ya kai ga ana iya tsatsuho a gano namiji za a haifa ko mace, gaskiya ne, amma ba wanda zai iya baka cikakken labarinsa sai Allah subhanahu wataala ya gaya maka cewa za a haifi gajere ne ko baki, sannan idan ya sakko duniya zai kasance mawadaci ko matalauci, sannan zai yi tsawo kaza ko kuma gajarta kaza, za a haife shi cikin lafiya ko kuma rashinsa, zai shekara kaza sannan ya koma ga Allah. Babu wanda zai iya gaya maka wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. A don haka su masu scanning suna iya ganowa ne bayan ya zama dan adam, amma da cikin zaki yana wata biyu ko uku sai su rubuta maka premature, bato ba a gane ba ko menene, don ba za su iya gane mai ke ciki ba. A don haka sanin ilimin gaibi Allah ne ya sani subhanahu wataala. Yau za mu tashi in Allah ya yarda a aya ta 188 inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul la amliku li nafsi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
wannan aya a zahirinta tana mana bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba, amma wani sai ya riko da wani abu ya ce maka a'a annabi alaihi salatu wassalam ya san gaibi. To za mu karanto ayar mufassara sannan sai mu hada wasu abubuwa da suka faru sai mu iya fidda sakamakon shin annabi alaihi salatu wassalam ya san gaibi koko bai san gaibi ba. Alqur'ani abinda yace qul annabi kace da duk duniya gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la amliku li nafsi naf'an wala darra, ni a matsayina na cikamakin annabawa ba zan iya mallaka wa kaina amfani ba, ba kuma zan iya tsinana wa kaina cuta ba. Kaga magana ta farko kenan, illa ma sha Allah, face abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so, abinda Allah ya so shi ne yake aukuwa, amma ni ba zan iya tsina nama kaina amfani ba, ba kuma zan iya tsina nama kaina cuta ba. Walau kuntu a'lamul ghaib, da dai kace ni a matsayina na manzon Allah na san gaibi, lastaktartu min alkhair, da na yawaita aikin alkhairi a wani kauli, amma wannan da'ifi ne inji Ibn Kathir rahmatullahi alayhi, lastaktartu min alkhair, da na yawaita alherai. Wata riwaya koko wata fasara suka ce lastaktartu min alkhair, da na yawaita tara maka yana kudi, domin alkhairu a cikin alqur'ani yana daukan ma'anan kudi. Allah subhanahu wataala yana cewa kutiba alaikum idha hadara ahadakum almautu in taraka khayran alwasiyatu lilwalidain walaqrabin, الخير أنا ما أنسى دوكيا. ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أدوهاك الخير أنا وضم على مزكة ما أنسى كوني من دانا سنغيري تو دانا يويتامى كي نتارى كوني وما مستني سوء داكما توتابة تساميني با. إن أنا إلا نذير ni ban zamo ba face kawai mai gargadi ne, wa bashirun mai bushara li qaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke imani kuma suka bi tafarkina. Ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala ya mana bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba. Wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib, ba zan ce da ku taskoki na arziki na Allah yana wurina ba, ba kuma zan ce da ku ni na san gaibi ba. Ashe kenan kun ga zahirin aya tana nuna annabi alaihi salatu wassalam bai san gaibi ba. A wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, annabi ka gaya masu ma'abuta sama da mutanen kasa babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala. A wata ayar yake cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin gaibi, baya bayyana wa wani mutum gaibinsa. A wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Da busasshen ganye da kuma danye, wato da bishiya gajera da doguwa, da wacce take fitar da yabanya da wacce ba ta fitarwa, babu wanda ya santa in ba Allah ba subhanahu wataala. A wata ayar Allah yake cewa inna Allaha alimu ghaibi as-samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur, lallai Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin ghaibin da ya boye cikin sammai da ƙasa, lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da kirabe suka kunta. A don haka da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san ghaibi ba. Sannan waqi'ul hal, wasu abubuwa sun faru waɗanda suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba, sai an sanar da shi. Idan aka sanar da shi yana sani, amma idan ba a sanar da shi ba, annabi bai sani ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ka ɗauki misali, a lokacin da aka yi hijira zuwa garin Madina, annabi alaihi salatu wassalam ya sami mutane suna yi wa dabino kilili, abinda ake cewa transplanting, bi ma'ana barbara a taƙaice. Za a ɗauko ƙwayoyin wannan a sanya ma wannan, sai kuma ka ga dabino ya yi kyau, ya yi lif-lif, ya yi ƴaƴa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tambaye su, menene kuke? Suka ce muna ma dabino kilili ne, idan muka yi masa yakan yi kyau, ya yi ƴaƴa, ya yi yabanya, kuma yakan ba mu irin abin da muke so na amfani. Annabi sai yake da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ku bar shi hakan nan mu gani. Sai mutane suka bar dabinon, dabinon sai ya mutu. Sai suka dawo suka ce ya Rasulullahi, ga abinda muka kasance muna yi a jiya da shekaran jiya, yau kuma gashi ka ce mu bari, mun bari kuma dabinon ya mutu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ni dama shawara na baku, antum a'lamu bi shu'uni dunyakum, ku kun fi kowa sanin abinda duniyar ku take ciki. Ma'allu shahid, abinda muke son mu fitar, da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san cewa dabinon nan in ba a yi masa kilili ba zai mutu, ka rantse karka yi kafara, da bai ce da mutane su daina ma dabinon su kilili ba. A shekara kenan wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibi ba. Ƙara akan haka, annabi alaihi salatu wassalam an yi masa sihiri, amma shi da kansa bai san wanda ya masa sihiri ba. Hadisin na cikin Bukhari, yana cikin Muslim, yana cikin Sunan da sauran wurare da dama. Wani Bayahudi ana kiran shi Labid ibn al-A'sam, shi ne ya je ma annabi sihiri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya hada da gashin kansa, ya yi kulli guda 11, ya je jefa a cikin rijiya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inji Aisha radiyallahu anha take cewa, sai ya ga kaman ya zo ma iyalinsa amma bai zo in ba, sai ya ga kaman ya aiwatar da wani aiki alhali bai aiwatar da aikin ba. Sai da wahayi ya sauka, Jibrilu alaihi salatu wassalam ya gaya masa cewa, ai wannan abu da yake samun ka duka sihir, an yi maka sihiri ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ga ayoyin da zaka karanta waɗanda za su warware wannan kulli da aka yi, su ne Falaq da Nafi. Falaq ina da ayoyi 5, Nafi tana da ayoyi 6, da adadin kulli guda 11 wanda wannan Bayahudi ya yi. Abinda muke so mu tabbata, da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaibi, da wannan sihirin ba zai bari ya kama shi ba. Ƙara akan haka, matsala ta faru a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abinda ya shafi iyalinsa, ahabbun nasi ilai, mafi soyuwan mata a wurinsa, a cikin matansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an ce ta yi zina. Magana duk ta bi cikin garin Madina gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kulle ta gaba daya, ya dauke mata wuta, Aisha radiyallahu anha. Idan ya zo sai ya zo wurin matansa ya ce kaifa fikum yaya waccan ƴar uwar ta ku take sai su ce alhamdulillah tana nan lafiya annabi ya same ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to ki je gida har sai mun ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai sannan bayan ta je annabi ya je gidan alaihi salatu wasalam yace yabnata siddiq ya ke iyar abubakar wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san sa idan kin san cewa kin yi wannan aiki ya kamata ki yi bayani Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya wato ainihin yi zunubi ya nemi gafarar Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta masa in kin san kin yi ki gaya mani wannan magana karara amma idan kin san baki ba Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyanar da gaske wannan alamar kenan abinda muke so mu tabbata da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gairi da ba zai tura iyalinsa gida ba matsala ce wacce ta shafi mutuncinsa ta shafi batanci gare shi duk garin Madina gaba daya labari ya zama kaman kanzan kurege ya zama kaman yaduwan kashi a cikin gari annabi sallam da zai ce jama'a ku saurara kun ji yadda abun yake kun ji yadda abun yake amma da yake bai san gaidi ba sai an sanar da shi ya tura iyalinsa gida sai da aya ta sauka sannan ta wanke ta da soso da sabulu Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim ashe kenan kun ga da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san gaidi waɗannan abubuwa gaba daya da yayi bayanin a don haka duk mutumin da zai ce maka a yau wai annabi alaihi salatu wa sallam ya san gaidi wannan ra'ayinsa da yake gaya maka saboda ga nassin alqur'ani karara qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah a can kuma yake cewa قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قوة الأمة تنادى إياك إذن إياك تنتهزو بازاء قباش إياك با سننكم بازاء أيجن كري أكن وانا اللوكة با كينان دا وانا مكي إيا فهنتا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسان غيبي با كارا أكن هكا أنت في ياكين أحدو yaƙi na biyu a cikin musulunci hijira tana da shekara uku a lokacin nan annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da aka yi wannan yaƙi an kashe musulmi guda 70 an kama 70 shi da kanshi annabi alaihi salatu wassalam sai da aka karya haƙoransa aka yi masa rauni sosai sai da ya zamana sai da aka ɗauke shi yake iya tafiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kenan kaga da ya san gaibi alaihi salam da babu yadda za a yi bari irin waɗannan abubuwan same sa amma bai sani ba alaihi salatu wasalam ya fita ya je aka yi wannan yaƙi kuma aka yi masa raunuka da miƙi sosai wanda sai da aka ɗauke shi akan kafaɗin maza sannan yake iya tsayawa har yake takawa da ƙafafunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ta ina ne annabi alaihi salatu wasalam ya san gaibi shi yasa a cikin tafsirin magabata Abdullahi ibn Abbas yana cewa ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير اذا دادي كتي ني نا سان غيبي لو كنت اعلم سنه الجد لهيئت لها دا نا سان شيكارن فاري دا سي اني متا تتلي ان تاندي اينهن ابين تكافين شيكارن فاري يا فادو كما ان شان سامو فاري ا cikin garin Madina amma annabi alaihi salatu wasalam bai taba cewa bari ki tattali ba saboda shekarar fari za ta zo amma kuma an yi farin amma da yake bai san abin da zai kai ya kawo ba matukar ba a sanar da shi ba sannan ibnu zaid yake cewa radiyallahu an walau kuntu alamul ghaib lastakthartu min alkhair idan da dai kace na san gaibi to da abin da zai faru lajtanabtu ma yakunu min ash-sharr qabla an yakun da zan raba kaina nisantar da kaina da wani abu na sharri kafin abin ya faru kamar irin hadithul ifk saboda misali abinda zai taba mutuncinka ya taba iyalinka kai ya taba duk abinda za a ce a bata iyalinka a ce tayi kaza mutuncinka ya taba to inda na san irin waɗannan abubuwa za su auku da sai in tsame kaina nisanta kaina da sharri gabanin ya auku amma sakamakon rashin sanin waɗannan abubuwa shi yasa abu yakan same ni a nan da can da kuma can da can ina fata muna fahimta هو الذي خلقكم
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
الله سبحانه وتعالى yake huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya harike ku daga rai guda daya kamar yadda a wasu wurare ya bayani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum daga nan guda daya aka samu fari aka samu baki aka samu ramamme aka samu mai kiba aka samu mai lafiya aka samu mara lafiya aka samu kuturu aka samu makaho duk daga cikin wannan rai ne guda daya sannan aka samu yarurruka gaba daya kai yare in ba naka bane baka iya fahimtan ma'abucinsa shi ma in ba naki bane ba zai iya fahimtan ka ba Allah subhanahu wata'ala duk daga rai guda daya ya yada waɗannan ababai shi sai ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun daga rai guda daya shi sai ya tabbata a cikin khutba ta hajjatul wada' annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyuhan nas inna abakum wahid lallai ma wato ubanku guda ɗaya ne shine annabi adam inna rabbakum wahid lallai mahaliccinku guda ɗaya ne wa inna abakum wahid mahaifinku gaba ɗaya wanda duk kuka samo asali daga gare shi abu ne guda ɗaya la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa babu fifiko akan gaba larabe akan bakin fata sai dai wanda yafi kowa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fala tuzaqqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kasantuwan balarabe balarabe ne bai fi ka ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in bai fi ka jin tsoron Allah ba huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya annabi adam wa ja'ala minha zawjaha ya sanya ma wannan rai matatta wato hawa'u kenan malamai suna bayanin azwaj ana iya cewa azwaja bita ana kuma iya cewa azwaj wato ba tare da ta'un ba amma al-afsa yaran da yafi shine yaran al-qur'ani wato azwaj ya dauki namiji ya dauki mace sai dai in ya zama na a inda yake za a sami laf ba za a iya gane abin da ake magana ba to babu laifi a lokacin sai ake zawjatul mace don Allah subhanahu wata'ala a wurare da yawa yana faɗa waya adamu kun anta wa zawjuka aljanna inna hadha aduwwun laka wa li zawjika gashi nan kuma yana faɗa waj'ala minha zawjaha ya sanya ma wannan rai matarta ita ce hawa li yaskuna ilaiha domin ya nutsu ya nutsa ya ji daɗi da zamantakewa tare da ita malamai sai suna bayanin cewa a duk duniya ba za ka samu shakuwa ba irin shakuwar da take tsakanin miji da mata shi yasa a Hausance mu ma muke cewa tsakanin uba da ɗa ɗan uwa da ɗan uwa miji da mata ba a shiga tsakani don mace tana iya zuwa ta fashe maka da kuka ta zagi mijinta ta la'ance shi kana tofawa sai su koma su dinke su ce to wani kai hasara da shi ba masoyinka bane me ya faru ta ce ina san da muka samu sabanin nan eh ai da na je ka ji abin da yake yace kaza yace kaza ba haka yana faruwa ba shi yasa kuma kuskure ne ke mace da karami da babba idan ya faru ki kira gida ki faɗa domin idan ba alkhairi ba ne za ki faɗa namijinki kina iya yaɗa sharri cikin dangi da ƴan uwanki su ku koma kuɗinki ku zanto tsintsiya maɗauri guda amma su suna kan namijinki da wannan laifi da kika riga kika isa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha, Allah ya sanya ma wannan rai na annabi Adam kenan matarsa domin ya natsu da ita. Ai zaka ga akwai natsuwa, ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ad-dunya mata, duniya dukkanin ta jin dadi ne gaba daya, amma jin dadin ba wai a cikin dukiya ko wadata take ba. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, mafi alkhairin jin dadin duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ka da nagartacciyar mata, mata ta gari, idan baka nan ta tsaye maka gidanka, idan ka kalle ta ka ji dadin ganinta, in ka bata ta gode, in babu ta yi hakuri, ita ce wannan wacce ake bukata. Ai shi sa zaka gani yake fada annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ban taba ganin masu rauni ba waɗanda suke tafiya da jalimin namiji irin ku mata, duk iya iliminka, duk iya sarautarka, duk kuɗinka, zaka samu mata ita ce take juya akalarka. Me yasa? Saboda yadda na sha bayani cikin karatunmu na nan, zaka iya hauka ka je ka haukace mata, ita ce za ta iya nitsa ka, amma ba za ka iya haukace wa ƴar uwarka ko ƴan uwanka ba. Wannan Hausa ce nake faɗa ɗan tsawaro. Ka taɓa ganin mutumin da yake zandar? Wane ne kake gani yana tsirara? Na'am? Mahaukaci. To kai haka kake zuwa ka haukace, amma ita takan nitsa ka ta gyara ka ka zama ɗan adam. Wannan haukar taka ta san inda take tashi, don ba za ka iya haukacewa gaban ƴan uwanka mata ba, ba za ka iya hauka a gaban ƴan uwanka maza ba, amma ita kana iya kasancewa tuburan kazari, sai ta nitsa ka ta mai da kai ɗan adam. Shine liyaskuna ilaiha, domin ya zauna ya natsu da ita. Shi yasa idan mutum ya samu mata ta gari, za ka ga cewa al'amuransa suna, wato abubuwa sukan tafi daidai. Amma idan Allah ya jarrabe ka da fitinanniyar mata, ga ta ba mamaki ya zanto ita kadai ce, amma kamar su hudu kake aure, kai a tsaye, ita a tsaye, kai kana ubanka, ita tana uwaka, haka yakan faru. So samun mata ta gari kyauta ce ta Allah subhanahu wataala. Na fito nan wata rana Fakiro ina tafiya, sai wani mutum na ganshi wannan shi daya a nade, daya a sauke, yana tafiya yace salamu alaikum. Nace malam Abdu, yace malam kamar addu'a na shiga bala'i. Nace inna lillahi. Me ya faru? Ce mata ce malam mun rabu da ita, amma kullun sai ta bi wani mun yi bala'i. Yace ka ganni ma yanzu wannan ci wannan ita ta ji mun, shi sa kaga wannan na dake. Yace salamu, bai ma gaba, yace salamu alaikum, kai kama gaban shi ya isar da abin da ke damunsa. To shi sa har kullun idan namiji ya dace da mace, akwai yiwuwar sauran rayuwarsa zai samu dacewa, amma idan ya samu tangarda da mace, to akwai yiwuwar sauran rayuwarsa ma zai samu tangarda. Kamar yadda ita ma macen idan bata dace da miji ba, to akwai yiwuwar sauran rayuwarsa kuma za ta tafi cikin tangarda. Kowanne cikin mu baya iya zama idan ba da dan uwansa ba, dan uwan kuma nagartacce, amma idan ba a samu nagari ba, to zaka ga ana ta tsallan kuturwa a tsida. Allah ya mana tsari. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falamma taghashaha, a lokacin da annabi Adam ya rufe wannan mata, bi ma'ana ya take ta, hamalat, sai ta dauki ciki, hamlan, wani ciki khafifan, sauka, famarrat bi. Malamai sun yi bayanin wato tafasir da dama akan wannan marrat bi. An ce al-mar'a binna yana dauka daga kalmar marrat mururan, ko kuma marrat mauran, ko kuma marrat miryata, bi ma'ana falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan, a lokacin da annabi Adam ya taki matan nan tata, sai ta dauki ciki, wani ciki sassauka, famarrat bihi, in kace daga mirya wato shakku, sai ta yi tantama, shin wannan abinda nake ji a cikin jikina ciki ne ko ba ciki bane? Malamai sun fassara wannan, idan kace marrat minal mauri, wato sai ta je ta dawo, ta kai ta dawo da wannan ciki nata, shi ma yana dauka. Idan kace a'a minal mururi, wato daga tafiya ne, sai ta dauki wannan cikin tsawon lokaci tana dauke da shi, wato shine karancin sa wata tara, sannan kuma yawancin sa shekara hudu ko kuma shekara goma sha biyu a wurin wasu malamai. Falamma asqalat, a lokacin da wannan mata ta yi nauyi, wato cikin ya nauyaya ya kai minzilin da za a haife shi, da'a wallaha rabbahuma, sai suka tattaru da mijin da mata, sai suka roki Allah subhanahu wa ta'ala, la in ataitana salihan, ya Allah matukar ka bamu yaro nagari mai biyayya, lanakunanna minash shakirin, wallahi da sannu zamu kasance daga cikin bayi masu godiya. Kaga kowa kuma haka yake, babu wanda daga cikin mu yake sai samu bara gurbin yaro, sai dai in jarabawa ta same ka kai hakuri. Duk wanda wato matarsa ta samu ciki, fatansa Allah ya sauke ta lafiya, ya bashi nagartaccen yaro wanda zai tausaya masa, idan kuma ya mutu ya masa addu'a a bayansa. Akwai wanda yake da son wani abu wanda kuma bayan wannan? Babu. A don haka sai suka yi addu'a, suka ce la in ataitana salihan, ya Allah idan ka bamu yaro nagari, lanakunanna minash shakirin, wallahi da sannu za mu kasance daga cikin bayin Allah masu godiya. To falamma atahum,
falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu 'amma yushrikun.
Allah subhanahu wa ta'ala yake falamma atahuma salihan, a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nagartaccen yaro nagari, ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma, sai suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya cikin abin da Allah ya ba su. Suka koma suna bautan wasu wanda ba Allah ba, a ce Rahmanul Yamama, a ce abin nan Uzza, a ce Manata, a ce Lata. Sai mutane suka koma suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiyoyi, abokanan tarayya cikin abin da Allah ya ba su. Allah subhanahu wa ta'ala sai tsarkake kansa yace fata'ala Allahu amma yushrikun, Allah ya daukaka daga abinda mutane suka koma suna taranya shi da shi, wato na bauta. Malamai sun saba akan wannan magana, idan ka koma farkon magana, Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da annabi Adam, don yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. مغانا أنا مغانا لأكا ميجي لماتا النبي آدم ده هو ما لم يكن فهمت أباني هنك لي لك يوم واتو سياد إن مغانا رتنا مغانا لأكا النبي آدم ده هو عليهما الصلاة والسلام. تو أما أنا Allah sai ke ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma, su biyu sai suka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala abokanan tarayya wato cikin abin da Allah ya ba su. Tambaya a nan shi ne, yana yiwuwa ga annabin Allah subhanahu wa ta'ala a ce ya yi shirka? Ba zai yiwu ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su gaba daya. A tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim, har zuwa inda yake cewa walau ashraku lahadithu anhum ma kanu ya'malu, da annabawan nan sun yi shirka, da duk abin da suka kasance suna aikatawa gaba daya ya lalace. Ashe kenan bai yiwuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko a ce ya kasance mushriki. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan magana a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Haƙiƙa an yi wahayi gare ka, an yi wa annabawan da suka gabace ka, idan ka kuskura ka hada Allah da wani a cikin bauta, da sannu za ka kasance daga cikin mushrikai. Sannan wannan siyaki, yadda za ka gane cewa ba da annabi Adam ake magana ba, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa haƙiƙa mun yi aiki a cikin kowace al'umma, mun aika manzo, manzon abin da yake cewa ku bauci Allah ku raba kanku da bautan gumaka. Ashe kenan kun ga bai yiwuwa ga wani annabi da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko a ce ya bar abin da Allah ya aiko shi da shi na tauhidi, ya koma yana tarayya da Allah cikin bauta. Allah yana cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwa thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun wa la ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan-nabiyyina arbaba aya'murukum bil-kufri ba'da id antum muslimun. baiwa ga duk wani dan adam da Allah subhanahu wataala wanda zai aiko ake ai ya bar abinda aka aiko shi ya koma kuma yana kira mutane zuwa gabatan wani Allah subhanahu wataala. Abinda yasa muke wannan shimfiɗa, an kawo riwayoyi da dama game da abinda ya shafi wannan kissa cikin Isra'iliyat. Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya wargaza waɗannan riwayoyi da fuskoki guda uku wanda za mu yi bayani gaba kaɗa. Yana cewa wannan magana ana kiranta istifradun min al-shakhs ila al-jins, wato magana ce aka faro ta da mutum guda ɗaya, amma sai aka bar mutumin kuma sai aka koma jinsin magana da wanda mutumin ya haifa. Misali kamar Allah subhanahu wataala na cewa inna zayyana as-samaa abinna wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. Allah subhanahu wataala ya kawata saman duniya da taurari su suke haskakawa, sannan kuma taurarin nan da su ne ake dauka ana jifan aljanu da shi daga cikin sama, saboda ai su suna cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' an ana yajid lahu shihaban rasada. Da waɗannan taurarin su ne ake amfani kamar yadda aka halicce su su haskaka duniya, kuma da taurarin ake amfani wurin jifan aljanu. Kaga taurarin da ake amfani da su wurin jifan aljanu to ba kuma su bane ake amfani da su wurin hasken sama ba, amma dukkanin su gaba ɗaya za a kira su menene? Taurari. Amma taurarin jifa daban, taurarin haske kuma daban. A don haka Allah subhanahu wataala ya yi bayanin halin da ƴaƴayen annabi Adam suka zamo a kai, ba wai shi kanshi annabi Adam ɗin ba. Muna fahimta? Saboda an samu riwayoyi, riwaya ta farko tana cewa Hawa'u alaiha salatu wassalam ta kasance tana haihuwa, amma idan ta haihu takan yi abin da Hausawa ke cewa wabi, ya mutu sai ta haifa, ya mutu sai ta haifa, ya mutu sai shedan ya zo yake da ita. Sunan shedan ana kiran shi Al-Harith, sai yake da ita ke sanya masa sunana wato Al-Harith. In kika sa masa sunana wato ba zai sake mutuwa ba. Wai sai aka ce a cikin wannan riwaya sai annabi Adam alaihi salatu wassalam sai ya sanya ma wannan yaro nashi Al-Harith, wato maimakon da yana kiransa Abduwani 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 sai ya koma ya sa sunan shedani. Kaga anan wai shirka ta zo kenan, riwaya ta farko kenan. Riwaya ta biyu aka ce Hawa'u ta kasance ta dauki ciki alaihi salatu wassalam, sai shedan ya zo ya tsorata ta yace to ke yanzu kina fadi kina tsabara bara kina cewa kina da ciki, baki sani ba, ba mamaki ki haifi aljani, ba mamaki ki haifi shedani, ba mamaki ki haifi dabba, amma idan kina so cikin nan naki ya zanto lafiyayye to ki sanya masa sunana. Wai sai suka yi shawara da gida aini da ita da abinan annabi Adam, wai sai suka sanya ma wannan ciki suna Al-Harith ko kuma Abdul Harith, wato bawan Harith. Riwaya ta biyu kenan. Riwaya ta uku aka ce shedan ya zo Hawa'u tana da ciki ya tsorata ta ya razana ta ya ce ni ne ma'abocinku wanda na fitar da ku daga cikin gidan aljanna, ni ne wanda sanadina aka saukar da ku cikin ƙasa, idan ba ku yi abin da nake so ba wannan ciki ba za ki haife shi lafiya ba. Sai suka tsorata, Hawa'u ta razana, sai suka yi gamayya da annabi Adam alaihi salatu wassalam, wai sai aka sanya ma wannan suna Abdul Harith, wato bawan shedani. To wannan magana gaba daya Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya ce wannan magana ba ma tabbatacciya bace, saboda wannan hadisin bai inganta ba. Dalili daga cikin wannan da suka rawaito hadisin an samu daga Hasan al-Basri radiyallahu anhu, amma shi da kansa Imam al-Hasan abinda ya fassara wannan aya yana cewa maganar nan falamma atahuma salihan, wato da Allah subhanahu wataala ya ba su ɗaya na gari ja'ala lahu shuraka, sai suka sanya ma Allah subhanahu wataala abokanan tarayya. Yace wannan magana ba da annabi Adam da Hawwa'u ake yi ba, ana magana ne da ƴaƴayensu a bayansu bayan rasuwarsu. Sannan abu na biyu a cikin hadisin da aka kawo ɗin nan akwai inkisa'i, wato akwai yankiya, saboda akwai wasu mutane waɗanda ba a san su ba, jahala. Sannan akwai wani mutum wanda shi bai ji daga wurin wani ba, don haka kaga da wannan kenan babu yadda za a yi a ce wannan hadisi ya inganta. Abu na uku
idan aka ce wannan magana ana yin ta ne da annabi Adam da Hawwa alaihi masallatu wassalam, to wannan ya ci karo da wasu ayoyi da yawa daga cikin Alkur'ani waɗanda suke kore shirka daga dukkanin wani annabi da Allah subhanahu wata'ala zai aiko. A don haka magana ba da su ake ba, farko an fare ta da su, amma kuma ƙarshe an ƙare ta da ƴaƴayen da suka haifa, wanda yake ni ne kai ka shiga ciki, ita ta shiga ciki, su ma inda suke sun shiga ciki. Allah subhanahu wata'ala yake cewa فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الله يا أركك دقى أبن دا متعني سوكا كسن كيسونا تاريا رشي أكين بوجا يا تبتا أكين صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا شوا أنا أغنى الشركاء عن الشرك نيني مفي ولا تم ودا تادك شركة دم مسمن دا يبوكين يحقا ندواني. الله سبحانه وتعالى شبان دا بقاتا بوتاكا domin abin da Allah yake so ka kade shi, ka kadaita shi, ka bauce shi shi kadai, kar ka hada shi da wani a cikin bauta. Kuma duk sanda mutum ya kuskura ya hada Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta, to ya tabbata cewa ya kama hanya ta shiga wuta, wutar ma kuma ba mai fita ba. Saboda Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azim. Na'am.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون.
نعم.
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
الله سبحانه وتعالى يكي تيوى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Shin za su dinga tarayya da Allah a cikin bauta wasu abubuwan da su ba su halitta sai dai a halitta su? Saboda duk gumakan nan da kake gani ai an sassaka su ne ko dai daga duwatsu ko kuma daga itace. Itacen nan halitta ce ta wace? Sannan dutsen nan halittan wane ne? Shi yasa annabi Ibrahim yake cewa uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Fir da ku bone ya tabbata gare ku da abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Da ku da abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala duka karmami ne na wuta wanda za a dauke ku da sura al-qiyama a jefa a cikin wuta. Allah subhanahu wa ta'ala can kuma yake cewa waɗannan da suke kira kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala idan kun kira su ba za su ji kiran ku ba. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu qabil. Wato in kun kira su kun ce wane wane ba zai ji ba, in ma sun ji ba za su ansa ba, sannan ran al-qiyama za su kafirce su ce ni ban san ku ba, kai ma ka ce ni ma ban san su ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin Baqara ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال waɗanda suka kafirce irin abin da suke kira, to kamar misalin mutumin da zai dinga kiran dabba ne yana kiran dabba, kaman ka samu dabba kaje kana masa magana ko kana masa ta'i ko kana masa hira, shi akwai abin da zai ji? Babu abin da zai ji, face ya ji kaman ihu kake masa. A don haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Kin za su dinga hada Allah da wani a wurin bauta waɗanda su ba su halitta sai dai a halicce su? Wala yastati'una lahum nasra. Su waɗannan gumaka ba za su iya taimakon waɗanda suke kiran su ba. Wala anfusahum yansurun. Sannan kuma su ma ba za su iya taimaka ma kansu ba. Ka samu wani gunki da wani ke bautansa, shi gunkin ba zai iya tsinana maka abin da kake nema a wurinsa ba. Sannan kuma idan da cuta za ka same shi, shi gunkin ba zai iya kare ma kansa ba. Ka koma cikin can cikin suratul hajj, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wistama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dawf at-talib wal matlub. Waɗanda kuke kira na gumaka koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, idan da za a ce kuda zai zo ya ɗauki wani abu ɗan ƙanƙani mai kama da ƙwayar komayya a cikin jikinsu, ba za su iya bin wannan kudan su je su ƙwato abin da kudan ya ansa ba. ashe kenan kaga irin waɗannan ba su cancanci abauce su ba, ashe kenan da sun sani bai kamata su bauci irin waɗannan abubuwa ba. Shi yasa annabi Ibrahim a lokacin da yazo yace wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faj'alaha juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yuni an-nasi la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Yana so ya nuna musu wannan abu da suke ba zai tsina na musu komai ba. An samu gunki, an sassara shi, an babballa gagatare, suka ce ai mun ji wani dan saurayi yana barazana cewa wallahi sai ya cuci waɗannan gumaka, a zo da shi a gaban mutane ko zai tabbatar da cewa shi aikata wannan aiki. Annabi Ibrahim aka zo da shi, bayan an zo da shi aka tarke shi, aka tsare shi, aka tambaya kai ne ka aikata wannan abu, sai a babban su din nan da kuke gani shi ya zalunci kanana, ga ainihin wato gatari nan a kafadansa, ku tambaye sa in har zai yi magana to zai maganta zai ba ku labari. Ma'anan magana kenan, in ba zai yi magana ba to ba za ku iya samu wani bayani ba. To amma ka duba ayar da muka karanto, man yudlilillahu fala hadiya la, duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya badda shi ba za ka samu wanda zai shirya shi ba. Kai ne za ka samu dutse ka sassaka, za ka samu itace ka gyara, ka fasa masa baki, kai masa hanci, kai masa idanu, kai masa kunne, ka saka masa hannaye, wai sannan ka koma kana cewa ya taimake ka, yaye maka bala'i, wai shine Allah. Kaga an yi haihuwa guzuma, ɗa a kwance sannan uwa a kwance. Irin wannan ya faru da Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu, sahabi ne mai girma, ya ba shekara 60 baya a lokacin da ya musulunta. Yana da yara Mu'az da Mu'awwid, sannan ga wani bangare ta Mu'az ibn Jabal, sun zo sun musulunta. Bayan sun musulunta, shi kanshi bai san ƴaƴayen sannan guda biyu sun musulunta ba, radiyallahu anhu. Mahaifiyarsu ita ma ta musulunta amma bai sani ba, ya kasance yana da wani gunki, yana ma gunkin nan hidima, yayi masa dinki mai tsada, ya feshe shi da turare mai tsada, sannan ya koma ya daina cewa gunki ka taimake ni, ka bani, ka yaye min, ka tsare ni. ƴaƴansa suka ce baba, wannan aiki da kake ba zai amfanar da kai ba. Suka yi sa'insa, sai suka ce to ba faɗa za mu yi da baba ba, matakin da ya kamata mu ɗauka, wannan gunki da baba ke sa ma turare mai tsada da tufafi mai tsada, duk dare mu dinga zuwa muna ɗaukan shi muna jefawa a cikin kwata. Sai suka ɗauki gunki suka jefa a cikin kwata. Ya zo ya fusata, ya kakkausa maganganu, sai ya je samu wannan gunki nasa a cikin kwata. Sai ya ɗauko shi, ya wanke shi, ya gyara, ya sake sanya masa kaya masu tsada wanda suka fi wanda yake sawa, ya biyo turaren da ya fi wanda yake sawa. Ba ya gyara ba, sai suka sake zuwa suka sake ɗaukan wannan gunki suka je suka haɗa shi a cikin kwata suka jefa. Hankalin shi ya tashi, ya damu, ran shi ya ɓaci, ya sake magana, ya ɗauko shi, ya wanke, ya gyara, sai ya ce to yanzu abin da zai faru, gunki in kai Allah ne na gaske, ni yanzu ga gatari na fiyo na rataya maka a kafaɗa, ka kare kanka, wanda yake zuwa ya je sanya ka a cikin kwata in ya zo ka sare. Sai suka ɗauki wannan gunki, yanzu sai suka yi abin da ya fi na jiya da shekaran jiya, sai suka haɗa shi da mushen kare a babban kwatan garin, da suna sanyawa ne a kwatan ƙofar gida, sai suka kai shi kwatan gari inda yake kowa nan yake zuwa ya zujje dagwalon masana'antu, sai suka jefa shi suka haɗa shi da mataccen kare. Da ya zo ya kalle shi, ya kalle shi, sai ce eh, lallai inda kai Allah ne da gaske, da ka kare kanka, a don haka ni yanzu na tabbata kai ba Allah ba ne, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ashe kenan kun ga, wato in ban da shafewar basira babu yadda za a yi a ce kai za ka koma ka sassaka abin da ka sassaka, sannan ka ƙurma masa idanu, ka huda mashi hanci, kai masa baki, to wai shin yana ma cin abinci tukunna? Baya cin abinci. Yana shan ruwa? Bai shan ruwa. Yana bacci? Baya bacci. Yadda ka kafe shi a tsaye, haka kake zuwa ka zo ka same shi a tsaye, sannan kuma sai ka koma ka ce wai shine Allah ka shi za ka bauta? To amma ka san fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Allah muke roƙo ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce, ya taimake mu akan binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce kuma ya taimake mu akan guje mata. Za mu dafa aya nan insha Allah. Na'am, akwai tambayoyi ko? Na'am. Eh, akwai wasu kaɗan naje da aka kawo nan. Akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya shaikh. Ina da tambayoyi kamar haka. Mutum ne yake kayar, yake koyarwa a makarantar boko. Sai lokacin jarabawa ta zo, aka ce kowane ɗalibi ya kawo kuɗin expo, wato kuɗin tallafi kenan, ko na sata ansa ko a yaren ƴan boko. Kuma aka raba wa malaman makarantan da suke gano amsoshin tambayoyin jarabawa. Malam shin ya dace mutum ya ci wannan kuɗin? Shin rubuta masu amsa ya dace da karantarwar addini? To, wannan kuɗi a matsayinka na malami bai kamata ka ci ba, saboda rashuwa ce. Amma shi wanda ya bayar ga haƙƙinsa bai yi laifi ba, don sadaka ce. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Duk mutumin da aka tirsasa shi akan ya bada wani abu wanda bai kamace shi ba, ko ba haƙƙinsa ba ne, to shi a haƙƙinsa bai yi laifi ba a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, ko da an kira ka da sunan rashiwa. Amma kai da ka ansa, wannan laifi ne, kuma ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, don haka bai kamata ka ci ba. Amma in za ka zama, in zai zama maka haɗari in ansa, to ka ansa ka je ka bai ma mabukata. Domin sau da yawa mutum na iya tsintan kansa a irin wannan yanayi, kamar yadda wani ɗalibi ya taɓa bugo mana tambaya, yana Niger Delta, ya ce suna aiki a kan ruwa, akan zo akan yi wasu haka kace mu raba. Shi ya san cewa haramun ne ake ci, amma idan bai ansa ba, to wannan abu na iya jaza miki musiba, suna iya bindige ki ma. Sai nace to ka ansa, in ka ansa sai ka nemi mabukata ka basu. Wannan shi ne abin da ya kamata. Sannan yace ya halatta a rubuta masu amsa a karantarwar addini, to wannan bai dace ba, saboda yin haka din nau'i ne na ha'inci. Don mutum ka nuna masa hanya ta ha'inci, sannan kuma ya yi ha'inci ya fita, ƙarshe kuma ya zo ce ya kammala wani matsayin da ba zai iya kare wannan kwali ba, a don haka bai halatta ba. Sai dai a hali guda ɗaya, wanda ad-darurat tubi'ul mahdurat, ya zamana cewa wato haka ne da haka, ya zamana su haka ɗin za su rinjaye haka, to a wannan hali ya zama lalura, kai ma kana iya cewa kama haka ɗin, domin su ma su zanto sun yi daidai da haka. Wallahu a'lam. Mai tambaya ta ce, assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin. Don Allah malam, ka warware mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum zai iya kafa hujja da hadisin da'ifi? Malam, ina zaune wani ɗan shi'a ya zo yana gaya mani cewa wai mutum zai iya kafa hujja da hadisi da'ifi, wai malam har yana faɗin cewa mu rantse tsakanin na da shi, tsakanin shi'a da izala, mu ɗauki alƙur'ani mu rantse. To, hadisi da'ifi, Imamun Nawawi rahimahullah ya ce ana iya kafa hujja da hadisi da'ifi, amma da wasu sharuɗa. Na farko, Allah ya kuna da'afuhu shadidan, kada raunin hadisin ya kasance mai tsanani. Na biyu, an yakuna fil fada'il, ya kasance a cikin falalani. Na uku, Allah ya taqida thubutahu 'inda al-'amal bih, kada ya kudurta tabbatan hadisin a lokacin da yake aiki da shi. Wa an yakuna fil ahkam, ay wa alla yakuna fil ahkam, sannan kada ya kasance a cikin ahkam, wato hukunce-hukuncen. Imam an-Nawawi abin da ya tafi akai kenan. To amma mazhaba irin ta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh bai halatta a kafa aw hujja da hadisi da'ifi ba. Mai yasa? Saboda a cikin sharuɗan nan da Imam an-Nawawi ya kawo, ya ma warware magana, don ya ce kar ka sakankance ka yadda da wannan hadisi cewa ya tabbata. To abinda dukko ba za ka yadda da shi ba, mai amfani ka kama hujjar shi? Don haka mazhaban mu ba a kafa hujja da hadisi da'ifi. Sannan maganar rantsuwa da yake nema ku yi, mubahala wato ba a yin ta sai dai idan al'amari ya kai wuri, amma ka rantse da Allah kar ka yi kafara, wallahi billahi tallahi shi an ci ba addini bane. Kar ka yi kafara ba addini bane. Ka nemi kasusuwa wanda muka gabatar da karatuttuka akan wannan, akwai abin da yake insha Allah ya isar maka, ba sai ka tsaya ka rantse da babbaku ba. Mai tambaya ta gaba ya yi magana ne da Larabci amma za mu fassara da Hausa. Yana magana akan cewa karatunmu na shekaran jiya ya ji muna magana akan Ibn al-Arabi, na ce babban, shin wai tambayan da yake yi su biyu ne? Na'am, eh, kamar yadda Ibn al-Jawziyya su biyu ne. Idan ka ji malaman hadisi sun ce Ibn al-Jawzi ba tare da ta'un ba, to ba Ibn al-Qayyim ake nufi ba, Abul Faraj ake magana. Amma idan ka ji an ce al-Jawziyya, wato shine Shamsuddin ɗalibin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhima, to haka Ibn al-Arabi din. Akwai babba al-Maliki wanda yake ce da awasin min al-qawasir, wanda yake ɗalibi daga Imam Malik, Allah ya ƙara musu yadda. Sannan akwai Ibn al-Arabi ƙarami wanda yake shi kuma ya fito cikin sufaye. To ba shi muke magana ba. In ka ji an ce Ibn al-Arabi babba, to shi wancan ake magana, ɗalibin Imam Malik rahmatullahi alayhi. Za mu dafa aya a nan lokaci ya insha Allah. Na'am.
Malam Shabi zai malam yana so malam a jawo kan kudin a cikin mamakon da Allah ya muzu a kawo Qur'ani a rinka haɗawa wanda yake da sassan sassan sabi da wasu Qur'ani da kasar kuma tallafi haka kan ya fa'in da wanda yake da sassan.
To abin nan malam Shu'aibu cikin ƴan uwa Qur'ani ya ce da Allah ya ja hankalin ƴan uwa musulmi, duk wanda zai kawo sadakan Alƙur'ani ya kawo mai haɗa da Turanci, domin su ma Ƙur'ani suna fa'idantuwa da ainihin tarjumar ta Turanci. To muna fata Allah ya bada iko a kawo ɗin. Abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladan shi, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, wannan bauta da muke ciki Allah ka sanya mu daga cikin ƴantattu daga wuta zuwa aljanna. Abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, wanda muke iya uya Allah ka huwace mana. Waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu, waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su. Mata da suke neman mazaje da maza da suke neman mataye, Allah ka haɗa kowa da kinin sana alkhairi. Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka tashe mu cikin muminai. Wannan shugaba namu Allah muna roƙo, Allah ka bashi lafiya, Allah ka bashi tsawancin kwana, Allah ka haskaka masa hanya, Allah ka taimake shi da taimakonka. Duk mutumin da suke ma gwamnatin shugaban ƙasa Allah ka shirye su in za su gane. Idan ba za su gane ba Allah ka yi musu abin da ya dace da su. Ya Allah ka kawo mana aminci da salama a wannan ƙasa tamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.